Wannan ne dai kusan karo na uku da ƴan majalisar dattawan Najeriya ke kawo irin wannan ziyara na duba nasarorin da ake samu yanzu dangane da yaki da masu tada kai baya na kungiyar Boko Haram da kuma halin da al'ummar Shehar Arewa maso gabas ke ciki. Yayin wannan ziyara, bisa jagorancin shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan Senator Ali Ndume, ƴan majalisar su ma ziyarci asibitin tarayya wato FMC Yola don duba halin da waɗanda harin ƙuna bakin wakin da aka yi kwanakin nan ya shafa, wanda yanzu aka make kunci ana musu jinya, inda ƴan majalisar suka ma saba layar gani an daga darajar wannan asibiti zuwa asibitin koyarwa wato teaching hospital, gani irin taimakon da asibitin ke badawa a yanzu.
A hausance zai kamar da nan bayani yan majalisar dattawa ne muka zo a madadin majalisar tarayya don mu zo mu yi wa jama'an Adamawa jaje akan abin da ya faru kuma mu ga wayanda suka ji ciwo. A nan kamar da na faɗa a turance kuma nunan da muke yan majalisar dattawa muna da sanin akan cewa wannan asibiti ya kamata a karama shi a daga shi ya kai wata girman ko kuma matsayin cikin hospital. To a zama mu yan majalisar dattawa muna alkawari akan cewa za mu yi aiki akan kudirin da ya kafa wannan asibiti don mu tabbatar akan cewa an daga shi zuwa matsayin cikin hospital. Yola ko Adama ya kamata sana da cikin hospital kuma za mu ba su goyon baya 100%.
Don farko a jawabinsa, shugaban asibitin Professor Awal Abubakar ya bayyana wa ƴan majalisar ne irin kokarin da suke yi na taimakawa batun da yake hasuwar kafa wata gidauniyar tallafa wa rikicin Boko Haram ya shafa, inda ya ce kulliyafa na biyan kuɗin sabulu. To ko wani ƙarin haske shugaban asibitin zai yi ga dai Professor Awal Abubakar?
Dukansu da suke zuwa muna ba su magani, kuma in har ya kama sai ai musu aiki duka ana yi, ba a karban kokobo har su tafi. Tunda abun ya fara muna hakan nan, amma dai akwai taimako, mun samu taimako daga su nema su daga jiha, gwamnatin jiha, da akwai international rescue. Sannan kwanan nan akwai victim support fund, su ma sun zo har sun za su bada wani gudumawa. Amma wanda ya zo da irin wannan duka, duk abin da ya kamata ana yi musu, kuma ba a tambayan su kuɗi.
To sai dai kuma yayin da ƴan majalisar dattawa ma ke kammala wannan ziyara na gani da ido, wasu na ganin ma fa akwai buƙatar su ma al'ummin da suka koma ake tunawa da su. Honorable Abdulrahman Abubakar, ɗan majalisar dokokin jihar Adamawa ne da ke wakiltar mazabar Mobi ta Kudu, ɗaya daga cikin yankunan da aka kwato daga hannun ƴan Boko Haram, ya ce akwai buƙatar sake lalle na yadda ake bada tallafin da ke tsayawa a sansanonin ƴan gudun hijira.
Za ka ga an ɗibi tawaga an zo sai a je camp inda ake tara mutane, ba shi bane abun da ya kamata mutane su zo su je wuraren nan. Su waye da waye da waye suka sha wahala, su waye waye su aka kwace mana a ɗan sitatin mutum ko dai. Amma yanzu haka abubuwan da aka kashe akan station kawai, a zo a je a ga camp don a je a gina wuraren da aka rusa, shine damu. Ba wai a zo ana kada shinkafa da wake, ana tawo burgo, ana kawo mene shi wanda ko daga Abuja wani su daga majalisu suna zuwa kwanakin ba deputy senator president ya zo gaba daya, yanzu wani senatorci sun zo gaba daya, wani su an yi bom gwamna ya je waya ya zo, kaga ba shi bane. Abun da ya kamata ya mutane da suka jikata suka sha wahala nan, su ya kamata su ba wani abu wurin su.
Ibrahim Abdullah Aziz, Sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.